بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. باين هكا ينقوا إنا يمانا غيسوا تأدين المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dukkan nin yabo da godiya su ƙara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala, wanda cikin ƙaddarawarsa da amincewarsa ya da fuskokinmu a wannan safiya ta Laraba. A yau muna 16 ga watan Dhulqa'ada, hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina, tana da shekara 1446, wanda yake daidai da 14 ga watan 5 shekara ta 2025 miladiya. Wannan shine darasinmu na 19 a cikin wato littafin Muktasaru Hadil Arwah ila Biladil Afrah, littafin Malam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya Allah madaukakin sarki ya mishi rahama, wadda Dr. Ahmad Ibn Usman al-Mazid ya yi masa iftisari, Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi. A wannan majalisi mai albarka, Masjidul Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala da ke nan unguwar Rauda Quarters a nan cikin garin Bauchi, darasinmu na baya mun tsaya ƙarshen inda malami ke bayani akan fi adadi aljannati. Malam ya yi mana bayani akan adadin aljanna da kuma abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala ya tayar a cikin ta na rahama. Za mu tashi inda malam yake cewa fi khalqir rabbi tabaraka wa ta'ala ba'd aljinani wa ghasiha bi yadihi tafdilan laha ala sa'iril jannati. Malam yake cewa wannan babi ko fasali zai yi mana bayani kan cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci wato wasu daga cikin aljannatai da muka ji. Allah ya halicce su da hannunsa, ya kuma dasa wato dashe na bishiyoyi a cikin gidan aljannan da hannunsa, domin ya zama ƙarin falala da fifiko gare su akan sauran aljannatai baki ɗaya. Malam yake cewa وقد اتخذ الرب تعالى من الجنان دارا اصطفاها لنفسه. Allah madaukakin sarki ya riki wasu gidaje daga cikin aljannatai, wasu aljannan cikin aljannan Allah. Akwai wanda Allah ta'ala ya riki suka zama kamar gida ne da ya zabar ma kansa. Wa khassaha bil qurb min arshihi. Allah tabaraka wa ta'ala yake banci waɗannan aljannatai din da kusanci zuwa ga al'arshin sa, ma'ana sun fi kusanci zuwa ga al'arshin Allah sama da kowace aljanna. Wa gharasaha bi yadihi, Allah ya dasa duk bishiyoyin da ke cikin gidan aljannan da hannunsa mai albarka. فهي سيدة الجنان daka wannan aljanna ita ce shugaban dukkanin wata aljanna baki daya wallahu subhanahu yaktaru min kulli naw'in a'lahu wa afdalahu Allah madaukakin sarki kuma yana zaba daga kowanne nau'i na halittar sa Allah yana zaban mafi daukakan sa kuma mafi falala daga ciki kama khtara min almalaikati jibril kamar yadda Allah madaukakin sarki ya zabi malaika jibrilu a cikin sauran malaiku wa min albashar muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin mutane baki daya Allah ta'ala ya zabi annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa min as-samawati al-ulya daga cikin samai kuma Allah ya zabi sama mafi kololuwa ita ce sama ta bakwai wa min al-biladi makka a cikin garuruwan duniya baki daya Allah ya zabi garin makka ومن الأشهر الشهر المحرم أتكم وتنيم كما الله يزاب وتابع الفرما ومن الليالي ليلة القدر أتكم دري ركي كما باكي ديا الله تعالى يزاب ليلة القدر ومن الأيام يوم الجمعة أتكم قانكين دنيا كما الله يزاب ران الجمعة ومن الليل وسطه أتكم دري كما الله يزاب چنس اكيا دري ومن الأوقات أوقات الصلاة a cikin lokuta kuma Allah ya zabi lokutan sallah ila ghairi awqati salawat ila ghairi dalika da makamantan haka fa huwa subhanahu yakhluqu ma yasha'u wa yahtar Allah shi yake halittar abin da ya ga dama ya kuma zabi abin da ya ga dama cikin abin da ya halitta ne wa qad rawa muslimun fi sahihi anil mughirati bin shuba imam muslim ya rawaito a cikin littafin sa daga sahabi mughira dan shuba عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من زال تراد من شن الله سكارة تبتع قريش ينتي و سأل موسى عليه السلام ربه النبي موسى عليه الصلاة والسلام ياتم بيق بنجيز إن شاء الله مدوك كنسركي ما أدنا أهل الجنة منزلة أتكين ين الجنة وانين يبقوا وكارنشم مسوكي mana a cikin gidajen aljanna wani gida ne mafi karanci wajen daraja wani gida ne mafi karanci wajen kyau qala sai yace rajulun yajibu ba'da ma udkhila ahlul jannati aljanna wani mutum ne zai zo bayan an gama shigar da ƴan aljanna kowa ya shiga aljanna Allah ka samu a cikin su fa yuqalu lahu sai a ce da shi udkhulil janna je ka shiga aljanna فيقول اي ربي كيف سيتي يا ubangiji taya zan shiga aljanna waqad nazala an-nasu manazilahum wa akhadhu akhadhatihi bayan mutane a aljanna kowa ya riga ya sauka a masaukin sa kowa ya kakkama abinda aka rubuta masa zai samu a gidan aljanna ai an kwashi rabon aljannan aljannan ta cika ba inda zan shiga a ciki ina zan shiga fayuqalu lahu sai Allah ya ce da shi atarda an yakuna laka mithlu mulki malakin min mulukid dunya shin kana so ka yadda ka gamsu a baka misalin wato abinda mai mulki cikin masu mulkin duniya ya mallaka a duniya kana so a baka abinda babban mai mulki wani da wani ka tuna shi a duniya eh to kana so a baka irin abinda ya mallaka فيقول رضيت رب يتي الله نادى فيقول له سي الله يتي دشي لك ذلك ان باك wannan ومثله ان قال maka wannan irin sa ومثله ان saki kara maka irin sa ومثله ان saki kara maka irin sa ومثله ان saki kara maka irin shi manzo Allah yace faqala fil khamisa ana cewa an kara ma irin shi an kara ma irin shi sai yace raditu rabb yace Allah ya isa haka na yadda da haka kamar misali ne yanzu misali wani mai arziki ya tambaye ka yace bukatar ka ta duniya baki daya miliyan 10 za ta iya biya maka ita sai ka ce ni sai ce to an baka yana ce nagode yace an kara maka idinta an kara maka idinta an kara maka idinta kaga ya faɗi so biyar ka samu miliyan 50 kenan to shine Allah ta'ala ya ce ka yadda a baka fatankwacin abin da mai mulki wane da wane suka mallaka a duniya. Yace Allah na yadda. Yace to an baka irin shi, kai an sake kara ma irin shi, an sake kara maka irin shi, har sai ya fadi so biyar. Sai ce Allah ya isa ka. Sai Allah ya ce da shi fa yaqulu hadha laka wa asharatu amsalihi. Sai Allah ya ce to wannan din da kace ya isan an baka shi, sannan an kara maka ninkin sa ninki goma. An kara maka ninkin sa ninki goma. Ka kamar inda muka yi misali, ka ce miliyan goma ta ishe ka, a ce an kara maka irinta, an kara maka irinta, an kara har zuwa sau biyar, ka ce ya isa ka. Sai ya ce to wannan miliyan hamsin da ka ce ta ishe ka an baka ita da kuma ninkin ta sau goma. Ka ga miliyan ɗari biyar kenan ko? An ninka maka ita sau goma. Ya ce walaka mashtahat nafsuka wa ladzat ainuka, duk abin da ranka yake so, wadda idanunka za su yi sanyi su farin ciki in an baka shi, to za ka samu a gidan aljanna. Shine ma'anan walakum wa fiha ma tashtahihi al-anfusu wa taladhdhu al-a'yun wa antum fiha khalidun. Allah zai ce da yan aljanna duk abin da rayukanku suke so akwai a gidan aljanna, duk abin da zai sa idanunku su yi farin ciki ku ji dadi akwai shi a gidan aljanna. Muna ganewa ko? To yanzu annabi Musa ya ji wane ne mafi karancin wanda zai samu daraja a gidan aljanna? Ma'ana wannan ana nuna maka talakan talau matsiyaci mara komai a gidan aljanna, ba shi da komai. Fa yaqulu rabbi raditu, yace Allah na yadda da haka. Qala, sai annabi Musa yace rabbi fa a'lahum manzilatan, to ya Allah wane ne kuma yafi kowa daraja a gidan aljanna wanda gidansa yafi na kowa? Qala, sai ce ulaika alladhina aradtu, Allah sai ce waɗannan sune waɗanda ni na zabe su. Gharastu karamatihim biyadayya, kayan da zan karrama su da shi, itatuwan gidajen su da hannuna na dasa. Wa khatamtu alaiha falam tara aynu, sannan kuma bayan nayi na boye su idanu ba su taba ganin irin waɗannan itacen da dasa musu a cikin gidan, a cikin gidajen su ba. Walam tasma uznu, ba wani kunnin da ya taba jin labarin dashen da ke cikin wannan gidajen ko abubuwan da ke cikin gidajen. Walam yakhdur ala qalbi bashar, bai taba faduwa a tunanin zuciyar wani mutum ba, ba wani mutum da ya taba tunanowa a zuciyarsa ko da a tunani ya tunanin irin waɗannan gidajen da kayan alatun da ke cikin wannan gidajen. Qala, sai ce wa misdaquhu min kitabillah, abinda zai gaskata wannan maganar yana cikin littafin Allah. Allah yana cewa fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jaza'an bima kanu ya'malu. Allah ta'ala ya ce babu wata rai da ta san menene Allah ta'ala ya musu tanadi na farin ciki da sanyin idanu a cikin aljanna sakamakon abinda suka kasance suna aikatawa. Allah ka samu a cikin su. Kaga yanzu mun ji mafi kololuwa na daraja a gidan aljanna, mun ji kuma mafi kashi na daraja a gidan aljanna. Eh, to sai dai kamar yadda muka karanta a baya, dama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana cewa in za ku roki Allah aljanna to ku roki shi Firdausi, saboda haka mu can kololuwan muke roƙon Allah. Shi Allah in an zo roƙon sa aljanna ba a cewa ri, ba a cewa ai Allah mu ko bakin kofa ka ajiye mu, wannan ba daidai bane. In ka ji an ce ko kaza in samu a wajen wani, to ana nufin cewa mai yiwuwa mafi kololuwan ba zai samu ba kenan. So tunda mai yiwuwa mafi kololuwan ba zai samu ba, to ko kaza in samu, haka ne ko ba ka ba? In an rubuta request letter na naira miliyan goma, ya ce to mu ji ko miliyan biyu ya ba mu, mai ba kuna da tabbacin cewa ba lallai miliyan goma ta samu ba kenan. To amma shi Allah yaqini kake da shi a kansa, saboda haka in ka tashi roƙonsa aljanna ce da shi Allah ka bani Firdausi. Kar kuma ka sa tantama, kar ka sa shakka, roki Allah da yaqinin cewa zai baka aljannar Firdausi insha Allah ta'ala. Allah ka kai mu aljannar Firdausi. Malam yace fi zikri bawabil janna wa khazanatiha wa ismu muqaddimihim wa ra'isihim, bayani akan masu gadin gidan aljanna da masu gadin kofar gidan aljanna da kuma sunan jagoran su da kuma shugaban su. Qala ta'ala, Allah yana cewa wasiqal ladhina taqaw rabbahum ila aljannati zumara. Allah ta'ala yana cewa za a tattara waɗanda suka kiyaye dokokin Ubangijin su, suka ji tsoron Ubangijin su, za a tattara su zuwa gidan aljanna zumaran. Allah ya ce tawaga 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 tawaga, wannan tawagan ta masu qiyamul layli ce, wannan tawaga ce ta masu azumi, wannan tawaga ce ta masu sadaka, wannan tawaga ce ta masu kaza, tawaga tawaga, haka za a tafi gidan aljanna. Kowa za a dubi mafi yawan ayyukansa, ina yafi kwarewa, wanne yafi kwarewa, sai a jona shi da wannan tawaga, sai ya tafi aljanna. Shine ma'anan wa idhan nufusu zuwijat. Eh, shine malamai suka ce ma'ana idan zukata suka hadu, aka hada su, ni zuciyata ta darsa su, misali da yawan azumin nafila, wannan zuciyarsa ta darsa su da yawan azumin nafila, wannan shi ma haka, akwai wani a Kano, akwai wani a Gombe, akwai wani a China, akwai wani a kaza, wanda ban ma san su ba, to ni za mu hadu a karkashin inuwa daya dan mu tafi aljanna. Shine wa idhan nufusu zuwijat, idan aka hada alaka tsakanin zukata wanda manufar su guda ɗaya da ayyukan su ɗaya, aka hada su karkashin tawaga ɗaya. Da wasu malamai sun ce wa idhan nufusu zuwijat shine idan aka dawo ma kowa ransa zuwa gangan jikinsa, wallahu musta'an. To Allah ta'ala ya ce hatta idza ja'uha, har sai zuwa lokacin da ɗan aljanna za su iso bakin aljanna, wa futihat abwabuha, aka bude musu kofofin aljanna, wa qala lahum khazanatuha, sai masu gadin gidan aljanna sai su ce da su salamun alaikum, amincin Allah ya tabbata gare ku, ribtum, kukan kun ji daɗin ku, fadkhuluha khalidin, ku shiga gidan aljanna kuna masu dawama a ciki. Kukan kun gama. Malam yace wal khazanatu jam'u khazin, idan aka ce khazana jam'i ne, khazin shine mufradi, khazin mai gadi, khazanatu masu gadi. Mithlu hafaza wa hafiz, kamar hafaza wa hafiz mai kula kenan, wa huwa almu'tamanu ala shay, shine wanda aka amince masa aka ce ya kula da abu kaza, allati alladhi qad istahfazahu, wanda aka aminta da shi akan abinda aka bashi gadi aka ce ya kula da shi. Wa rawa muslimun fi sahihihi an anas radiyallahu anhu qala rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi yake cewa ati babal jannati yawmal qiyama, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa zan zo kofar gidan aljanna ran tashin alqiyama, fa astaftih, sai in kwankwasa in nemi a bude kofar, fa yaqulu alqazi, sai mai gadin gidan aljanna wanda yake bakin kofar gidan aljanna sai ce man ant, waye, fa aqulu muhammad, sai in ce annabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wato saboda masiban kiyama ne, in an ji sai ce muhammad. Dama duk annabawa manzo Allah ya faɗa cewa iya abinda suke iya faɗi shine rabbi sallim sallim, rabbi sallim sallim, Allah ka sa mu dace. Fa yaqulu, sai ya ce bika umirtu alla aftaha li ahadin qablaka, dama kai ne aka faɗa mun cewa in ba kai ka zo ba to kada in bude mu kowa kofa, dama an faɗa mu cewa kai ne mutum na farko da za a fara bude mu kofa ka shiga aljanna sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa fi hadithi abi hurairata almuttafaqi alayh, hadithin abu huraira wanda imamu al-bukhari da muslim suka rawaito, yace man anfaqa zawjaini fi sabilillah, duk wanda ya ciyar da mutane guda biyu, ko mata guda biyu, ya aure mata biyu ya ciyar da su, ko ya haifi ƴaƴa biyu mata ya ciyar da su, ko kuma ya ciyar da mutane biyu gaba ɗaya, da ahu khazanatul janna, masu gadin kofofin aljanna za su kira shi kullu khazanati babin aifulu halumma, dukkan masu gadin kofofin aljanna za su kira shi suna ce da shi zo ka shiga ta wannan kofar, zo ka shiga ta wannan kofar. Qala Abu Bakari, sai Abu Bakari yake cewa ya Rasulullah, ذَلِكَ الَّذِي لَا تَوَى عَلَيْهِ Sai Sayyidina Abubakar yace ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma wannan daraja ne kamar ai ba wanda zai samu wannan daraja wanda za a ce kowace kofar gidan aljanna ana kiran sunan sa yazo ya shiga ai ba lalle a samu wanda zai samu wannan darajan ba saboda ai ba lalle a samu wanda ya hada duka ayyukan ba gaba daya dole akwai wanda mutum yana iyawa yanzu misali akwai wanda idan aka ce iya hanyar samun aljanna shine azumin nafila din litinin da alhamis to shi bai da rabuwa aljanna amma idan aka ce iya hanyar samun aljanna shine qiyamul layli a tashi cikin dare ai awa biyu ana sallah to sune gaba gabojin shiga aljanna wani kuma abin da yake iyawa azumi wannan kuma baya iyawa kage yanzu inda an tsaida hanyar tafiya aljanna guda dai ai da an samu matsala da an samu matsala so kowa da irin aikin da Allah madaukakin sarki ya saukake masa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada cewa inna Allah qasama bainakum a'malakum kama qasama bainakum arzaqakum aw kama qala sallallahu alaihi wasallam Allah ya rarraba ayyukanku tsakaninku kamar yadda ya raba muku arzikinku haka Allah ya rarraba ayyukanku tsakaninku kowa da abin da yake iya dauka wallahu a'lam fa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai manzo Allah tsira da amincin Allah su kada tabbata a gare shi yake cewa inni la arju an takuna minhum manzo Allah ya ce ma Abubakar ai ina fatar ma ka zama cikin wadanda za a kiraye su daga kowace kofa daga cikin kofofin aljanna ba ma batun wai akwai wanda zai samu ba a kai ma kana cikin su kana cikin su kaga wannan yana daga cikin darajar da sahabbai suka samu shine a nuna ka a ce kai dan aljanna ne kai tsaye in dai ba sahabi bane kai to ƙarya ne in banda watakila a waisul qarni wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari akan shi amma duk wanda zai nuna ka ya ce wani dan aljanna ne to ƙarya yake mai nuna wa shi ne kadai annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallama shi kuma Allah ya dauke shi saboda ka duk wani wanda zai nuna kai yanzu ya ce wani dan aljanna ne ƙarya yake shi garan kanshi ya nuna kansa ya ce shi dan aljanna ne ƙarya yake sai dai du'a sai addu'a da fatan rahmar Allah ya kuma yaqini ma ubangiji amma ya nuna kansa ya ce shi dan aljanna ne ballantana har ya tara wasu ya ce su ma za su tafi aljanna zai ja su kai su aljanna wannan tasuriya ce shafa labarin shi ne amma mai nuna kai ya ce kai dan aljanna ne shine annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kaga wannan daraja ce da sahabbai suka same ta wanda duk duniya ba wanda zai sake samun wannan daraja babu daga kansu an kare duk wanda yazo bayan su to sai dai ya tukuru yayi aiki sai sa Allah da kansa yace wasabiqunal awwaluna minal muhajirina wal ansar Allah yake cewa wadanda suke yan farko farko cikin muhajirai da kuma ansar Allah ya musu kudin goro amma da yazo kan wadanda za su biyo bayan sai yace walladhina taba'uhum bi ihsan da waɗanda suka biyo bayan su kuma da sharadi sun biyo bayan su da kyautatawa saboda su ansar da muhajirun Allah ya yarda da kyautatawan su da haka ba sai an sa musu sharadi ba duk wanda zai biyo bayan su kuma to dole sai da sharadi walladhina taba'uhum bi ihsan kafin ya shiga cikin radiyallahu anhum wa radu'an muna ganewa ko su ne waɗanda Allah ya hada karban tuban annabi da nasu a waje guda daya Allah ya ce laqad taballahu ala an-nabiyyi wal muhajirin wal ansari alladhina tabauhu fi sa'ati al-usrati min ba'di ma kada yazigh qulubu fariqin minhum thumma taba alayhim innahu bihim ra'ufur rahim Allah yake cewa haqiqa Allah madaukakin sarki ya karbi tubar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam laqad taballahu ala an-nabi wal muhajirin da muhajirai wal ansari alladhina tabauhu fi sa'ati al-usra da kuma wato mutanen Madina ansarawa wanda suka bi shi yaki a lokacin kunci da wahala Allah ya ce ya yafe mu annabi su ma kuma sahabbai ya yafe musu a lokaci guda Allah bai ce laqad taballahu ala an-nabiy thumma al-muhajirin wal ansar sai ce laqad taballahu ala an-nabiy wal muhajirin ba tartibi ba aqafi yayi ya hada su gode ne saboda a nuna maka cewa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama hadda a wansa bata cika ba sai da Allah ya azurta shi da waɗannan gwarazan sahabbai saboda ka din me zage su ko cin mutuncin su to wannan la'ananne ne shi Sheza Ibn Qayyim abin da yake cewa kenan ulaika alun nabiyyi wa hizbuhu walau lahum ma kana fil ardi muslimu wayannan sune iyalan annabi sallallahu alaihi wasallama yan gaban annabi sune tawagar annabi sune ja sune wato yan baya bayan annabi sallallahu alaihi wasallama yace in ba dun su ba da yanzu ba sauran musulmi a duniya duk inda kaga musuluncin nan ya kai to sahabbai ne suka yi da kwansa duk inda musulunci ya ji sahabbai ne suka yi da kwansa sune annabi sallallahu alaihi wasallama zai daga wannan yace ka je ka zauna a kauye kaza ka koya musu tauhidi in sun fahimta ka koya musu sallah in sun fahimta ka koya musu zakka wannan ma a tura shi kauye kaza wannan ma a tura shi kauye kaza shi yasa daga nan ne kungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamati sunna ta dauki sunnar tura malamai tafsiri a cikin watan ramadan dauki dan nan garin a tura shi can a dauko dan can a kawo shi nan a dauki dan nan a tura shi can saboda wannan sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama kuma dabi'a ta mutane wai ido wa karaina yacewa wanda na saba gani amma an ga bakon malami koda ba a san shi ba an ce nan Bauchi an ce an turo wani malami zai yi tafsiri an turo shi daga Akwa Ibom to a karan farko ko a karan farko ne dai mutane za su zo don su ga waye shi sannan ya karatun sa yake ya tafsirin sa yake in ya shiga jikin mutane Allah ya sanya masa karbuwa a cikin zukatan mutane sai ga ana Allah Allah ana marmarin isowar shi ana Allah Allah ana marmarin isowar shi amma wanda yake cikin gari sai ga shi ana koho da shi ba damu da shi ba wasu da suke daga nesa sun fi amfanuwa da karatun malaman da suke cikin gari su ma da suke can garin su rai nasu malaman so su din nan garin su kuma sun fi sauraron malaman waɗancan garin Allah ka shirye Najeriya malam sai yake cewa lamma samat himmatuhu himmatu siddiq ila takmili maratibil iman lokacin da himmar sayyidina abubakar ta cika har ta kai shi zuwa ga ya cika duk wata martaba ta imani ya cika martaban musulunci imani ihsani wa tama'at nafsuhu an yud'a min tilkal abwa zuciyarsa ta kwadaitu akan cewa yana so a kiraye shi daga dukkan kofofin aljanna kulliha duka kofofin fa sa'ala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sai ya tambayi manzo Allah tsira da amincin Allah ya kare tabbata a gare shi yana cewa hal yahsulu dhalika li ahadin minan nasi li yas'a fil amali alladhi yanalu bihi dhalika shin akwai yuwar a samu wani cikin mutane wanda zai yi aikin da za a kiraye shi daga dukkanin kofofin aljanna fa akhbarahu bi husulihi wa basharahu bi annahu min ahli manzo Allah ya bashi labarin cewa eh mana tabbas zai faru kuma kai ma kana cikin su kaga shi ka ta gama kawwa ba ma batun zai faru ba kai ma ɗaya ne daga cikin su kaga shi ya tsallake yanzu sai na Abubakar ba ana batun ma dai shiga aljanna bane a ana batun kamar ka ce wato rigima ce ma tsakanin masu gadin gidan aljanna ta wace kofa zai shiga yanzu abin da ake fata kenan wannan na ci wannan suna ya Abubakar zo ka shiga ta nan wayannan suna zo ka shiga ta nan wayannan suna zo ka shiga ta nan ya wuce ya yi shiga abin da ya rage ma mai zagin sa shine shi ma ya tashi ya tuba ya koba zuwa ga Allah subhanahu wataala mai yiwa Allah ya tausaya masa ya bashi aljanna shi ma amma dai shi kan ya riga ya wuce ya riga ya tsallake sayyidina Abubakar mutum ne mai daraja wanda kaf cikin sahabbai ba wanda Allah ya kira shi da cewa shi din abokin annabi ne shi sayyidina Abubakar Allah ya ce da mutanen makka illa tansuruhu faqad nasarahu Allah Allah ya ce in ma wara ku taimaki annabi ba ai Allah ya taimake shi in akhrajahu alladhina kafaru lokacin da kafirai suka koro shi daga makka Allah ya ce thaniyat naini yana nabiyun mutane biyu wane ne na farkon shine sayyidina Abubakar idh huma fil ghar Allah ya ce lokacin da su biyun suke cikin kogo
ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga Abubakar a kogo su biyu idh yaqulu li sahibihi lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce ma abokinsa la tahzan yace kar kai bakin ciki kar ka shiga damuwa inna Allah ma'ana Allah na tare da mu Allah da kansa yace fa anzalallahu sakinatahu alaihi Allah ya saukar masa da nutsuwa daga wajen Allah nutsuwa daga cikin nutsuwar Ubangiji Allah ya saukar masa sayyidina Abubakar wa ayyadahu bi junudin lam tarauha Allah ya karfafe shi da rundunonin da ba ku ganin su wa ja'ala kalimatal ladhina kafaru sufla wa kalimatullahi hiya al-ulya wallahu azizun hakim kaga wannan da daraja ta sayyidina Abubakar sannan Allah madaukakin sarki yana cewa yana bayani dangane da wutar jahannama sai ce wa sayyajannabu hal atqa mafi tsoron Allah cikin mutane in ka cire annabawa Allah ya ce shi za a nisantar da shi daga wuta allazi yuti malahu yatazakka shine wanda yake cire dukiyansa ya bayar dan ya tsarkake zuciyarsa ya tsarkake ransa daga wuta wa mali ahadi indahu min ni'matin tujza Allah yake cewa shi a wajensa in yayi ma mutum to baya jiran a biya shi yayi ne ba dan a biya shi ba me yasa yayi illabtiga a wajhi rabbihi al'a dan ya samu fuskan ubangijinsa mafi daukaka Allah ya ce wala saufa yarda kuma da sannu Allah zai yarda da shi Allah ya yarda da shi shi kan ya gama Allah ka hada mu da shi a gidan aljanna malam yace fa ka annahu qala kai ka ce sayyidina Abubakar yana cewa ne hal takmulu li ahadin hadhihi al maratib shin duka wannan maltabobin suna iya kammala ma mutum daya fayud'a yawmal qiyamati min abwabiha kulliha zai yi a kira wani daga dukkan kofofin aljanna nan baki daya falillahi ma a'la falallahu ma a'la hadhihi al himma wa akbaru hadhihi al nafs yace dan Allah ka duba kaga me yayi mafi kololuwan wannan himmar me yayi girman wannan zuciyar da za a kiraye ta daga dukkanin gida kofofin gidan aljanna wa qad samma Allahu subhanahu kabira kabira al-khaznati ridwan Allah ta'ala ya sanya ma shugaban masu gadin gidan aljanna sunan sa ridwan wa huwa ismun mustashkin mustashkum min al-watu wa huwa ismun mushtaqqun min al-ridha suna ne da aka tsago sunan daga lafazin al-ridha yarda kenan yarda saboda Allah ya yarda da shi ya sanya masa ridwan sannan kuma zai yi gadin gidan da za a shigar da waɗanda Allah ya yarda da su da ayyukansu wasamma khazinan nari malikan Allah ya sanya wa mai gadin wutan jahannama suna malik wa huwa ismun mushtaqqun min al-mulk suna ne da aka tsago shi daga mulki galibi mulki kuma wa huwa al-quwwatu wa shidda galibi mulki kuma yana hada ne da karfi da tsanani nuna isa haifu tasarrafat hurufuhu gurgudan yadda wato harufan sunan wato suka juya aka suka yi tasallufi malam yace fi zikri awwali man yaqra'u babal janna bayani akan waye mutun na farko da zai fara zuwa kwangwasa kofofin aljanna an Anas bin Malik radiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzo Allah tsira da amincin Allah su kada tabbata a gare shi yana cewa ana awwalun nasi khurujan idha bu'ithu manzo Allah yana ce lokacin da za a busa kaho mutane su fito ni ne mutun na farko da zan fara fitowa daga gidan daga cikin kabari lokacin da Allah ya ce wa idhal quburu bu'sirat sanda za a tone kaburbura mutane su fito annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ni ne mutun na farko da zan fara fitowa daga cikin kabari wa ana khatibuhu ni ne mai magana a madadin mutane idza ansatu lokacin da suka yi shiru kowa ya kasa magana annabawan Allah kaf an bi ta kansu suna cewa ina ba za mu iya ba ku je wajen wani kowa ya yi shiru manzanni ma iya abin da suke cewa shine rabbi sallim sallim Allah sassauta Allah sassauta ba su iya fadin ko ba in ba wannan ba manzo Allah ya ce to ni ne zan yi magana a madadin mutane lokacin da kowa baya iya magana sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa qa'iduhum idha wafadu ni ne jagoran su lokacin da za su iso zuwa gare ni ni zan jagorance su in kai su zuwa gaban Allah subhanahu wa ta'ala ayi ma mutane hisabi har a shigar da su zuwa aljanna wa shafi'uhum idha hubisu manzo Allah ya ce ni ne me ceton mutane lokacin da aka tsare su sanda aka tsare su to ni zan cece su wasu an tsare su an dakatar da su daga shiga aljanna kai wasu ma an kai su wuta manzo Allah ya ce ni zan cece su wa ana mubashiruhum idha aisu sannan manzo Allah ya ce ni zan zo umma mutane bishara lokacin da suka debe idha aisu sanda suka debe tsammani daga samun wani abu na rahama to ni zan zo musu bishara in ce jama'a albishirin ku ga aljanna can an bude ku zo mu tafi liwa'ul hamdi biyadayya tutan godiya ga Allah tana hannuna wa mafati'ul jannati yawma idhin biyadayya sannan mabudin aljanna a wannan ranan tana wajena ni ne za a bude makofar aljanna karo na farko wa ana akramu waladi adam yawma idhin ala rabbi wala fakhra manzo Allah yake cewa kuma a wannan rana ta alkiyama ni ne mafi karamcin ƴaƴan adam a wajen ubangiji manzo Allah yace amma wala fakhra na fada muku wannan ne ba dan alfahari ba eh to ai matsayin ya kai ai alfahari da shi matsayi ne da ba wanda ya sai takara da shi a wannan matsayin ko sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yaqufu alayya alfu khadimin ka'annahumul lu'lu'il maknun ka'annahumul lu'lu'ul maknun manzo Allah yake cewa a cikin gidana na aljanna masu aiki ma'aikata a gidana na aljanna da za su dinga kai komo a kaina sama da mutum dubu in ka gansu kai ka ce lu'lu'u ne wanda yake katangagge tsararri masu gadi na masu mun hidima a kawo can a kawo can a wanke can a shada can a goge can manzo Allah ya ce sama da masu gadi dubu shine dama Allah ya faɗa game da yan aljanna ya ce wa yatufu alaihim wildanun mukhalladuna idha ra'aytahum hasibtahum lu'lu'an mansura wa yatufu alaihim ghilmanun lahum ka'annahum lu'lu'un maknun Allah ya ce yaran da za su dinga yawo a gidan aljanna suna ma yan aljanna hidima suna kawo musu a kawo ruwa a kawo giya a kawo madara Allah ya ce in ka gansu kamar lu'lu'u ne to yanzu inda zaka gane misalin gabata malam yanzu ba batun yan aljanna ake maka bayani ba ana maka bayani ne akan masu gadin yan aljanna din saka ce in ka gansu kamar lu'lu'u ne to su kuma yan aljannan ya suke kenan saboda ai ka san in za mu shiga aljanna gaba daya sai an yi fadal bitin halittar mun sai an gyara ta dan wannan fatar jikin mu ta yi kadan ta iya resisting dadin aljanna wannan fatar jikin ba za ta iya dauka ba sai an gyara halittar sai sa wata mata ta zo ta ce ma annabi sallallahu alaihi wasallama wata tsohuwa ta ce ya rasulullahi ka roƙa min Allah ya sanya ni cikin aljanna manzo Allah ya ce mata Allah sarki baba ba tsofaffi a gidan aljanna sai ta tashi ta koma ta yi ta kuka ta yi ta kuka ayanta suka zo suka ce ya rasulullah matar nan fa ta zo ta tambaye ka dazu mamanu game da ka roƙa mata Allah ya sanya ta cikin aljanna ka ce mata ba dattawa a aljanna sai kuka take yi yanzu su ya da yanzu kenan an tashi alkiyama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mata ayya baba ba haka nake nufi ba abinda nake nufi shine wato kaman barkwanci ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yana tsokana haka sai ya ce mata abinda nake nufi shine a yadda kike nan in an shiga da ke gidan aljanna ai ba za ki mori gidan aljanna ba yanzu ko nan duniya ne yadda saboda yake moran duniya ai ba irin yadda dattijo ba ba irin da dattijo ba saboda yanzu wata kila yana da isasshen lafiya gamsashiya zai ci komai ya sha komai ya ji duk abin da zai yi amma dattijo ba zai yi ba motsi kadan an ce to karka sake cin naman saniya motsi kadan karwar cin kaza har za a zo lokacin da ko ba hana shi ba ma sun daina masa dani to haka kai shi aljanna haka ya zai kare to yanzu Allah yana maka bayanin masu yi ma yan aljannan hidima in ka gansu kamar lu'lu'u ne to su kuma yan aljannan ba kamar yanzu misali wani ne ya zo nan wajen da wata hamshakiyar mota ka gan shi ya fito kana ganinsa kaga siffin kuɗi a ƙoshe a murmure ga masu gadi nan ake waye da shi sai ka tambaya ka ce waye wannan sai a ce maka mai gadin gidan wane ne to yanzu sai ka fahimci to in shi mai gadin gidansa ga yadda yake shi wannan nan fa kana Allah Allah ka gan shi saboda me gadin san kaga siffansa to shi kuma fa da ake gadin shi wannan gadi yake yi amma jibe shi aka a babbar mota gashi nan siffin kudi ga shi ma ana gadin sa to shi ogan kuma yaya yake kenan kaga ai ashe in aljanna akwai kyau kenan Allah ka kai mu gidan aljanna wa fi sahihi muslim min hadith al-Mukhtar bin Fulful an Anas radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama ana aktharun nasi taba'an yawm al-qiyama manzo Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi yace ni ne mafi yawan cikin mutane ba wanda zai kai ni tawaga ba wanda zai kai ni yawan mabiya ran tashin al-qiyama wa ana awwalu man yaqra'u babal jannati kuma ni ne mutun na farko da zai fara kwankwasa kofar gidan aljanna in an je aljanna na fi kowa yawan mabiya sannan ni ne mutun na farko da zan fara zuwa in kwankwasa kofar gidan aljanna kuma a bude min gidan aljanna saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shine mutun na farko wanda zai fara zuwa ya kwankwasa kofar gidan aljanna a bude mishi gidan aljanna Allah ka sanya mu cikin yan aljanna Allah ka tsare mu daga azabarka Allah ka yi mana albarka ka albarkaci rayuwar mu Allah ka biya mana bukatun mu na alkhairi Allah ya tada mu a gidan aljanna baki daya yadda muke haduwa mu karanta ni'imomi da dadi na gidan aljanna Allah muna roƙonka Allah ka sa mu shiga gidan aljanna Allah ya sa ana busa kafu a kirayen mu shiga gidan aljanna ina gaba kuna bi na a baya Allah mana bakin sarki ya sa mu dace Allah ya bi ina gaba insha Allah su malam Mustafa duk suna bayana insha Allah ta'ala Allah ya sa mu dace subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله اعلم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته امين